Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Asabar 21 ga watan Nuwamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi, ga Maryam da kanin labarai.
Hukumomin kiwon lafiyar Sudan sun ce akwai yiwuwar sake daukar matakan kulle bayan da aka samu karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 a fadin kasar cikin makonni hudu. Sama da mutane miliyan 15 suka kamu da cutar coronavirus a kasashen Turai, abinda ya sa yankin ya zama inda cutar ta fi shafa a duniya. Gwamnan jihar Georgia da ke Amurka tare da wasu manyan jami'an hukumar zaben jihar sun tabbatar da sakamakon zaben da ya nuna zababban shugaba Joe Biden ne ya lashe zaben shugaban kasa na jihar.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji wata tattaunawa da wani mai yaki da cin hanci da rashawa kuma dan rajin kare haƙƙin dan adam game da zarge-zargen da ake yi wa rundunar ƴan sandan SARS da cin zarafin jama'a da ya wuce kima. Sannan muna tafe da rahoto na musamman akan yadda masu ruwa da tsaki a Najeriya suka fara zakulo hanyoyin kawo ƙarshen zaman kashe wando tsakanin matasa a ƙasar. Haka kuma za ku ji cewa masu sharhi kan harkokin zaman lafiya a ofishin hukumar UNDP na Ghana sun ce akwai buƙatar a magance matsalar makamai kafin zaben ranar 7 ga watan Disamba ne zuwa. Baba Yakubu Makeri kuma na nan tafe da shirin a dawo lafiya, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. Hukumomin kiwon lafiyar Sudan sun ce akwai yiwuwar sake daukar matakan kulle bayan da aka samu karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 a fadin kasar cikin makonni hudu. Muƙaddashin ministan lafiyar kasar, Osman Abdulrahim, wanda ya warke daga cutar COVID-19 kwanan nan, ya yi kira ga 'yan kasar da su dinga amfani da takunkumin rufe hanci da baki su kuma kiyaye matakan kariya daga cutar don gujewa kamuwa da ita ko kuma yada ta. Abdulrahim ya bayyana yanayin yadda cutar ke yaduwa a ban tsoro. Makonni uku da suka wuce, mun samu adadin mutane 200 da suka kamu da cutar. Makonni biyu da suka wuce, adadin ya karu zuwa 500. A wannan makon kuma, adadin ya haura zuwa 700. Abinda Abdulrahim ya faɗa wa manema labarai kenan a ranar Alhamis a Khartoum. Ya kuma faɗi cewa an samu rahoton mutuwar kusan mutane 100 a cibiyoyin killace masu COVID-19 a watan da ya gabata. Sama da mutane miliyan 15 suka kamu da cutar coronavirus a kasashen Turai, abinda ya sa yankin ya zama inda cutar ta fi shafa a duniya. Hukumomi na fatan sabbin matakan kullen da aka sanya za su taimaka wajen shawo kan lamarin. A wannan makon, Faransa ta zama ƙasa a nahiyar Turai ta farko da ta zarta adadin mutum miliyan 2 da suka kamu da cutar coronavirus, a cewar ƙididdigar jami'ar Johns Hopkins. Hukumomin Faransa sun ce matakan kullen da aka ɗauka na taimakawa duk da cewa har yanzu da sauran jan aiki. Ya kamata mu ci gaba da kula, a cewar Gabriel Attal, wani mai magana da yawun gwamnatin kasar. Ya kara da cewa bai kamata mu nuna cewa an shawo kan matsalar ba. Har yanzu muna cikin yanayi mai tsanani a kasar mu. Har yanzu nauyi yayi wa jami'an lafiyar mu yawa a asibitoci. Gwamnan jihar Georgia da ke Amurka tare da wasu manyan jami'an hukumar zaben jihar sun tabbatar da sakamakon zaben da ya nuna zababban shugaba Joe Biden ne ya lashe zaben shugaban kasa na jihar. Bayan da a ranar Alhamis aka kammala sake kidayar kuri'u da hannu da aka buƙaci su yi. A jiya Juma'a a wani taron manema labarai, sakataren jihar Brad Raffensperger ya ce a matsayinsa na sakatari ya yi imanin cewa sakamakon kuri'un da suka gabatar daidai yake. Yawan kuri'un ya nuna hukuncin da jama'a suka yanke, ba hukuncin da ofishin sakataren jihar ya yanke ba, ko kotuna, ko kwamitocin yakin neman zaben jam'iyyun biyu. A wani taron manema labarai da aka yi a jiyar daga baya, gwamnan jihar Brian Kemp ya ce doka ta buƙaci ya tabbatar da sakamakon zaben a hukumance. Kemp dai bai fito fili ƙarar ya amince da sakamakon zaben ba, kuma ya ambaci cewa tabbatar da sakamakon zaben ya ba shugaba Donald Trump da kwamitin yakin neman zabensa damar ɗaukar wasu matakan doka da kuma sake buƙatar ƙidayar kuri'u idan suna so su yi hakan.
Barka madalla. Da farko dai zamu fara da Najeriya inda a kwanan nan ne aka gudanar da zanga-zangar lumana domin kawo ƙarshen rundunar ƴan sandan SARS akan zarginta da ake yi da cin zarafi. Zanga-zangar da kuma ta yi sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyi. Murya Amurka ta tattauna da Ibrahim Garbawala wanda aka fi sani da IG Wala wanda ya kasance mai yaki da cin hanci da rashawa kuma dan rajin kare haƙƙin dan adam game da halin da ya samu kansa a ciki a lokacin da aka kama shi a kwanan baya ga hirarsu da Alheri Grace Abdu
a matsayin na dan Najeriya wanda ɗaya daga cikin wanda suka yi tasiri wajen gwagwarmaya akan halin da kasar nan ke ciki na tsinci kaina wato cikin wani hali na takaici wani lokaci a baya muna maganan irin halin da ƴan sanda suke gudanar da aikin su wanda ke shafan ƴan ƙasa mu kenan ƴan Najeriya ni kaina ga nauni ba jiyau ba abin da yasa na faɗa haka shine kamar yadda nake kokari in faɗi cewa na shiga wani hali na lalle nayi abin da nake tunanin a matsayina na mai kokarin ya kwarmata bayanai na abin da ke faruwa a ma'aikatar gwamnati daga nan na tsince kaina an ce ɗan sanda suna nema na ko da na bincike me yake a me ake nema na akai sai aka ce ai saboda wancan kwarmata bayanan da nayi wanda har na kai shi kan yanar gizo to ya zama laifi anan ne aka neme ni na tafi wajen ƴan sanda ina ko zuwa aka ce zan rubuta wato statement na rubuta statement aka ce da ni to me nake bukata yanzu ga ƴan sanda na ce na rubuta abin da kuke bukata sai da in tafiya ta in kun tashi ne mana a nan take ina tunanin zan kama hanyar in tafi gida dan na tawo da lauya na kwatsam sai aka ce da ni in shiga sal na shiga sal me ya faru da ai kawai an ce daga sama an ce in shiga sal to shiga sal da nayi ina tunanin fa zan shiga ne a'a akan ko yau ko gobe sai da ne kwana 21 a cikin sal a nan tsakiyar Abuja to menene na aikata wanda ya hana a bada beli na ba ma shi bane labari na labari na a wannan zama da muka rike labari ne na abinda ni kaina na tarar da irin gwagwarmayar da ni cikin sal din abin takaici ni na san an ci min zarafi tunda doka bai bada damar a rike ni koda fiye da awa 24 ko awa 48 ba ko awa 73 ba amma an kai ga nayi sati uku wato kwana 21 har na tafi kotu daga nan ma gidan yari na kare duk ba ita bace labarin me na tarar wanda na gani da ido na wanda ya kai ga idan ni da nake iya magana yanzu anan a kafan yada labarai waɗancan bayan Allah da na tarar da su na tarar da akalla mutane sun kai mutum 21 a cikin sel din da muke a cikin su akwai mutum sun kai kusan 10 na kirga mutum 7 wanda sarka ne daga hannu wanda take hadawa da sarka na kafa akan wani laifi akwai waye da zaki tarar masu gadi ne wanda cikin aikin su wani barna ya faru a wani gida barayi suka shigo aka yi kisa wanda sai aka ce ai da su a ciki ana zaton da su a ciki shikenan aka tattaro akwai wanda yake kwanci a gefe na haka in ya tashi duk motsin da zai yi sai karafan sarkan nan su motsa to ashe kuma mu ba mu da bace tunani kake kai ma za a zo a makala masa sarkan cikin daren to haka muka yi zama da irin wayannan yara abin takaici shine ba wata daya ba ba wata biyu suka yi ba wannan bawan Allah da yake magana watan sa 7 da wannan sarka a jikin sa to ire-iren waɗannan abubuwan suna nan ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba
to madalla Ibrahim Garbawala kenan a tattaunawar su da Alheri Grace Abdu sai a biyo mu a cikin shirye-shiryen mu domin jin ci gaban hirar ta su har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Maryam dauke da karshen labaran duniya
Dakaran cikin san harba rokoki jiya Juma'a a wasu wurare a Habasha abin da ya kara zafafa fargaban yiwuwar barkewar rikicin cikin gida da ka iya bazuwa zuwa wasu sassan kasashen kwana daya bayan da gwamnatin tarayyar Habasha ta ce tana kusantar babban birnin yankin Tigray Prime Minister Abiy Ahmed wanda ya lashe lambar yabon zaman lafiya ta Nobel Prize ya kaddamar da farmakin soja a yankin Tigray ranar 4 ga watan Nuwamba da nufin hanbarar da jam'iyyar yankin mai mulki ta TPLF wacce ya zarga da sabawa wa gwamnatinsa da kuma neman ta da zaune tsaye an samu rahoton kisan daruruwan jama'a a rikicin a kasar ta biyu da tafi yawan al'umma a Afirka yayin da dabban jama'a suka gujewa fadan da farmaki ta sama a Tigray suka tsallaka zuwa makwabciyar kasar Sudan A farkon makon nan, Abi ya ce farmakin da sojojin ke kaiwa na a matakin ƙarshe. A jiya Juma'a a majalisar dokokin Amurka, ƙwararru sun bayyana cewa rage yawan dakaran Amurka a Afghanistan daga 400,500 zuwa kusan 2,500 kuskure ne. Bayan maye gurbin shugabannin farar hula a ma'aikatar tsaron Pentagon, gwamnatin shugaba Donald Trump ta yi wata gagarumar sanarwa. Ta ce daga ranar 15 ga watan Janairu na shekarar 2021, yawan dakaran Amurka a Afghanistan zai ragu zuwa 2,500. Matakin da ya rage yawan dakaran Amurka a Afghanistan da kusan rabi, kuma hakan na nufin kwanan nan adadin dakaran Amurka a kasar zai kasance mafi kankanta tun bayan da aka fara yakin a shekarar 2001. Amma yayin da ake tattaunawar samar da zaman lafiya, ƙwararru sun gargaɗi 'yan majalisar dokokin kasar kan cewa matakin zai kawar da ikon da Amurka ke da shi na tattaunawar cimma matsaya.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Najeriya masu ruwa da tsaki sun fara zakulo hanyoyin kawo ƙarshen zaman kashe wando a tsakanin matasa a ƙasar. Zaman kashe wando abu ne da ya zama ruwan dare tsakanin 'yan Najeriya musamman ma matasa, inda a lokuta da dama lamarin ke jefa matasan cikin yanayin tashin hankali. Amma yanzu masu ruwa da tsaki daga bangarorin ƙasar daban-daban sun fara jajircewa wajen zakulo hanyoyin kawo ƙarshen wannan matsalar. Daga Abuja ga rahoto na musamman da Halima Abdurra'uf ta aiko mana.
A daidai wannan lokaci da Najeriya ke fuskantar matsi a fuskar tattalin arziki, abu mafi dacewa shine horas da matasa a fannin sana'o'i daban-daban, musamman domin su yi dogaro da kai tare da gogayya da sauran 'yan uwansu a fadin duniya. Kamar yadda dan majalisar wakilai Honorable Kadir Ibrahim Tukura, mai wakiltar mazabar Zuru, Fakai, Danko, Sago, Sakaba, ya bayyana a yayin shirin horas da matasa da ya shirya na makonni biyu.
Horas da ake wa matasa ba komai bane ba, illa muna alƙawari cewa za mu sauya wani salo na ganin cewa mun ba matasa abun yi wanda za su iya dogara da kansu. Ba ma son mu yi abin da kowa ya saba, a zo a raba musu mashin, a raba musu kekunan ɗinki, ko a raba musu injinan markaɗe da sauransu. Wannan ba abu ne ba. Wannan abubuwan za ka ga mafi wani lokaci inda kake raba su akwai masu jira su saya. Amma irin wannan horarwa da muka yi, misali yanzu mun kawo su nan satin su biyu, muna koyar da su a sana'o'i daban-daban na hannu. Akwai ɗaukan hoto, noman kifi, kaji, ɗaukar bidiyo, watan content creation, fashion designing, akwai carpentry. Kuma mun zaɓo wanda suka ƙware a wannan sana'o'i daga fasfan ƙasar nan gabaki ɗaya, su ne suka koya musu wannan abubuwan. Lifestyle coaches su ma mun kawo su don koya musu tafiyar da rayuwa da sanin ingancin mu'amala da kuɗi da sauransu.
Waɗanda suka ci gaje shirin sun yi bayani akan damar da suka samu tare da bayyana farin cikinsu matuƙa.
Sunana Fatima Abdurrahman Manga. A gaskiya tun da na fara waɗannan azuzuwa, na samu ilimin jagoranci da na kasuwanci, sannan kuma na samu ƙarfin gwiwa sosai a yanda ba na da shi a da. Na zaɓi harkar ɗaukan hoto. A cikin harkar ɗaukan hoto babu mata da yawa, saboda haka kin ga wannan ya bani babban tasiri, zan yi tasiri a cikin 'yan uwana mata. In an zo event ni mace ce, 'yar uwar mace, zan iya shiga duk inda ya kamata.
Sunana Isa Muhammad Dikwati. To kusan in ce na koyi abubuwa da dama a kasancewar dama kafin in shigo ina gudanar da nawa kasuwanci. Wannan dama da na samu za ta bani ƙwarin gwiwa ganin cewar na ƙara bunƙasa yanayi na kasuwanci da tanadar da kamar irin strategies hakan na wa'inda zan yi amfani da su.
Sunana Filimon Fish. A ƙashin gaskiya tunda na fara wannan koyo na samu abubuwa da yawa da suka ilmantar da ni bangaren kasuwanci da kuma sayar da kai a matsayina na 'ya mace. Saboda haka nan tasirin da wannan ilimin zai yi mini shine zan iya in koya ma 'ya'yana, sannan da na ƙasa gare ni zai kawo mana ci gaba da tasiri a cikin ƙasa, saboda za mu tsaya a matsayin waɗanda ba su zaman kashe wando.
A cikin ƙwararru da suka koyar da matasan a yayin horaswa akan sana'a, Umar David Muhammad ya ce
training din an samu ci gaba sosai, because a san da aka kawo yaran babu wannan ideas din, suna son sana'a amma kuma ba su san diddigin ya za su bi su samu yadda suke son su samu ba a bangarorin da suka zaba. Amma a cikin sati biyun nan da yake sun samu, sun haɗu da manya-manyan da suke abubuwan, kuma sun nuna musu cewa ba dole bane ba, ko in ce ba bambanci da su da su din, kawai sa kai ne yasa su suke inda suke. To yanzu an samu changing in orientation and a lot of things yanzu sun kai stage inda za su yi.
A wani bangare kuwa ma'aikatan sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani na ƙara himma wajen tabbatar da samar da gudunmuwa ga tattalin arzikin Najeriya ta fuskar yin bita don inganta tsarin shigar da fasahar zamani da kirkire-kirkire cikin kasuwanci saboda inganta yanayin kasuwanci musamman ga masu basirar kirkire-kirkiren fasahohin zamani. Ministan sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani Dr. Isa Alfantani yayi bayani akan tsarin da gwamnati ta samar ga masu basirar kirkire-kirkiren zamani.
National Digital Innovation and Entrepreneurship Policy tsari ne na gwamnati da zai taimaka waɗanda suke zuwa da kirkire-kirkire na fasahar zamani da waɗanda kuma suke kokarin samar da aikin yi na fasahar zamani. Kun kula da cewa dukkan da ake zuwa idan sara a ɓangaren tattalin arziki da fasahar zamani wajibi ne a ba da muhimmanci zuwa ga kirkire-kirkiren zamani a cikin ƙasa ya zama aƙalla burika kirkira abin da suke bukata ba su kuma bari an kawo musu ba sannan kuma ta yadda ta samar da sanarwoyi da yawa ta wata ɓangare wannan tsari fatan da muke yi shan sabu tsada da farko zai taimaka wajen bunƙasa kirkire-kirkiren kudin Najeriya a ɓangaren fasahar zamani na biyu kuma zai ƙoƙarin taimaka wa matasan da ke son dogaro da kai da ƙoƙarin samar musu da yanayi mai daɗi a gwamnatance.
Shi ma babban daraktan hukumar bunƙasa fasahar zamani ta Najeriya wato NITDA Kashifu Inuwa Abdullahi ya ce
wannan kudiri an yi su ne a kan ya za a ta wanda za a yi wannan kasuwanci mutane su zo da kasuwancin su wanda ya shafi harkar fasahar zamani su wannan zai taimaka yan kasa masu basira daban-daban su yi amfani da fasahar zamani su ma don su bude wannan abubuwan da digital economy zai kawo na tattalin arziki na fasahar zamani.
An dai daɗe ana fafutukar gwamnatin Najeriya ta ba da himma wajen samar wa matasa ayyukan yi domin kawo ƙarshen zaman kashe wando da shigar da matasan cikin muggan ayyuka da ma farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf, yayin da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu ke karatowa a Ghana, masu sharhi kan harkokin zaman lafiya a ofishin shirin raya ƙasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya a Ghana da ake kira UNDP a taƙaice sun ce ƙaruwar bazuwar ƙananan makamai wani babban ƙalubale ne da ya zama dole a magance shi kafin zaben ranar 7 ga watan Disamba. Wakilin muryar Amurka a Ghana, Ridwan Abbas, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wannan gangami da aka yi watake zaɓe ba tare da albarushi ba don jawo ɗabi'un mutane ne ta waye musu kai akan haɗari da ke tattare da amfani da bindiga gabani da lokaci da ake yin zaɓe da bayansa. Gundumaran Sacha Frank Plain suna cikin mazaɓo da 'yan sandan Ghana ke gani suna da tsamin kai da ya danganci sha'anin siyasa. Wani jami'in bincike daga kwamishin ƙasa akan yaƙi da ƙananan makamai David Bonsu ya yi bayanin irin rawar da al'umma za su iya takawa wurin rage tashe-tashen hankula da makamai da kuma ajiye makamai ɗin ɗingurungun.
How we can assure Ghanaians is that there are measures in place and the police, BNI, military, everybody is ready to combat this situation. The small
abinda za mu tabbatar wa ɗiyan Ghana shine akwai matakai da aka gindaya kuma ƴan sanda da cibiyar bincike na ƙasa da sojoji kowa ya shirya wurin kawar da wannan hali. Commission yaki da kananan makamai ma suna aiki tare da 'yan sanda ɗin. Lamarin yawaitan kananan makamai a Ghana, Accra, kuma su ko ina yana da tsoratarwa, amma abin albishir shine za a kama su. Don haka akwai tsaro a Ghana. Zaben shekara ta 2020 za mu iya cewa zaɓe ba tare da albarushi ba. Muna son mu kiɗa ya zaɓe ba albarushi ba. DSP Ofukwa Jiman Prempeh na 'yan sandar Ghana ya ce jami'an 'yan sanda sun shirya tsaf-tsaf wurin tabbatar da yin zaɓe cikin limana. Wata ƙwararra da ta naƙalci sha'anin zama lafiya a ofishin Ghana na UNDP, Madam Melody Ezenim, ta yi bayani dalla-dalla game da haɗari da ke tattare da yawaita amfani da kuma gana wa mutane azaba da makamai. Ƙananan makamai na zama kalubale gare mu a matsayin kasa saboda da yawa a cikin mutane na daukan mallakan makami a matsayin kare kai amma kuma muna da wata hanyar daban na maganin masu laifi abinda sau da yawa muke ba da shawara akan su shine yin amfani da maganar baka mu tattauna zamu samu fahimtar mai shi sakataren majalisar zama lafiyar jihar Ashanti Rebel Emmanuel Bediamwa ya gargadi matasa su daura aniyar kare demokradiyyar kasar waye kan al'umma da masu fadi a jiwurin karfafa aji makamai da tabbatar da zabe cikin limana a Jabwaso a cikin gundumar Sachia Front Plains dake cikin jihar Ashanti ya samu halattar tarin mutane UNDP ta shirya a bisa hadin gwiwa da majalisar zaman lafiyar kasa da commission kasa akan yaki da kananan makamai ya danganci gangamin tabbatar da zama lafiya da tsaro gabani da lokaci da ake yi da kuma bayan an gama zaben watan Disamba Redwana Lamu Tara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to madalla a gaidar Redwan Abbas wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya wanda baba Yakubu Makeri zai gabatar
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin yau shirin a dawo lafiya zai dubi ne akan babbar hanyar nan da ta tashi daga Abuja zuwa Kaduna da kuma irin hadari da ke tattare da wannan hanya ga matafiya a wannan mako ne wasu yan fashi da makami suka kai hari akan hanyar suka kashe mutane kada suka sace wasu da suka ce suna neman jimlar kudin fansa na naira miliyan 450 duk da cewa akwai rahotanni da ke nuna hukumomin tsaro sun ceto wasu a cikin dalibai da aka sace su akan hanyar wanda suka fito daga jami'ar Ahmad Bello dake Zaria akwai buƙatar neman shawarwarin masana akan lalubo bakin zarin wannan batu haka ne yasa shirin a dawo lafiya ya tuntubi Malam Nasir Zaharuddin tsohon shugaban kungiyar ƴan jaridar Najeriya kuma mai shari'a kan harkokin yau da kullum inda da masa tambaya ko shin da annacin da ƴan fashi da makami da masu sata mutane ke yi akan hanyar Kaduna da Abuja na iya zuwa ƙarshe sai ya ce
zuwa sa ƙarshen gaskiya ya danganta ga abubuwa da dama ɗaya daga cikin su shine gyara hanya kokarin gyaran hanya da gwamnati take yi gaskiya yanda ake tafiya ana lakaki to yana sawa mutane da yawa na shiga cikin hadari aikin nan da an ce cikin shekara uku za a yi shi a gaba kuma kowa ya san kamfanin nan da aka ba aiki na Julius Berger suna irin wannan aikin kuma sun fara suna kammala a daidai lokacin da suka ce to yanzu ga shi sai shekarar 2025 ma za a gama wannan aikin saboda haka kaga rayuwar mutane za su ci gaba da shiga cikin wani hali na haƙulayi saboda rashin kyan hanyar na taimakawa gaya wajen tare mutane a ɗauki domin suka rage gudu wani lokaci ma sai sun kusan tsayawa to a irin wannan ƴan sace mutane suke fitowa suna ƙoƙarin sace mutane a kan titi
to idan aka ce ka ba hukuma shawara ta wani bangare ko kuma ta ina kake gani ya kamata a faru a san yanda za a magance wannan al'amari da ke addaban galibi talaka
to na farko dai ƴan sandan Najeriya wajen 450 amma ina tabbatar ma kusan 200 an makala su a jikin manya-manyan mutane tun daga kan shugabannin ƙananan hukumomi zuwa wasu kwamishinoni zuwa ministoci zuwa sanatoci da sauransu wanda ya kamata a ce waɗannan 'yan sanda an baza su a cikin ƙasa suna aikin tsaro maimakon aikin kare mutane kuma mutanen na 'yan kalilan amma yawan al'umma kuma nan na shan fama da waɗannan 'yan ta'adda to kaga wannan hanya ta dai kenan hanya ta biyu irin kudaden da ake cewa an ware wajen tsaro ya kamata a ce an yi amfani da su wajen siyo na'urorin zamani da za su iya kaiwa ga waɗannan miyau kwanan nan Amurka ta zo ta koya wa Najeriya da Nijar ma darasi inda aka ɗauke wani ba Amurka a Niger aka shigo da shi Nigeria amma cikin awa 12 America suka amfani da wato hanyoyin tare bayanai da kuma wato na'urori na zamani suka zakuro suka kwakwalo inda wannan tsaro yake har suka dauko shi suka kubutar da shi suka tafi da shi kasansu to ne irin waɗannan abubuwan ya kamata wannan zai ka ji an ce an ware kuɗi kaza biliyan kaza triliyan kaza amma sai ka rasa inda kuɗaɗen nan suke shiga kuma zargin da ake shi ne alhihun mutane wannan kuɗaɗe suke shiga ba wai ainihin yin aikin tsaron ko kuma siyo kayan da za a kare al'umma ake yi da su ba ko ba ba ɗaukan ma ma'aikatan ake ba na tsaro.
To amma ya yiwu a ce duk da cewar wato jaman tsaro ana makala su a jikin manya a ce an rasa ɗan kaɗan da za su yi shawagi akan wannan hanya da za su kula ganin cewa talaka na kai kawo laman lafiya?
Wato in an so a yi za a yi tun da ka duba duk wani zaɓe da za a iya tara ma'aikatan tsaro 30,000 a jiha ɗaya a ce an kai su su yi harkar zaɓe watakin zaɓen mutum ɗaya ne ma gwamna za a yi. Amma wannan hanya da take kilomita 190 ko kilomita 200 bai ta kai ba gashi yanzu irin ta'annakin da ake a kan hanya don me ba za a iya tunanin tara ma'aikatan tsaro da za su buwa nan gurin su tsefe ta a tabbatar da cewa an kori dukkan waɗannan mutane ko an kama su su yi amfani da su a ƙasa sama da bayan jirgin nan na drone da ake amfani da shi.
Malam Nasir Zarage ne kenan tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya kuma mai shari'a kan harkokin yau da kullum. A nan ne kuma za mu datsa aya a wannan shiri sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi ba kun namu Malam Nasir Zarage ne tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma sai labarai a takaice.
Hukumomin kiwon lafiyar Sudan sun ce akwai yiwuwar sake daukar matakan kulle bayan da aka samu karuwar masu kamuwa da COVID-19 a fadin kasar cikin makonni hudu. Sama da mutane miliyan 15 suka kamu da cutar coronavirus a kasashen Turai, abinda ya sa yankin ya zama inda cutar ta fi shafa a duniya. Gwamnan jihar Georgia da ke Amurka tare da wasu manyan jami'an hukumar zaben jihar sun tabbatar da sakamakon zaben da ya nuna zababben shugaba Joe Biden ne ya lashe zaben shugaban kasa na jihar. A jiya Juma'a a wani taron manema labarai, sakataren jihar Brad Raffensperger ya ce a matsayinsa na sakatari ya yi imanin cewa sakamakon kuri'un da suka gabatar daidai yake. Yawan kuri'un ya nuna hukuncin da jama'a suka yanke, ba hukuncin da ofishin sakataren jihar ya yanke ba, ko kotuna ko kwamitocin yakin neman zaben jam'iyyar biyu.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya sai kuma an jima a shirinmu na dare. Idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, musamman abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa wato Maryam Dauda, sai Hailu Haili wanda ya bada umarni, da kuma injiniyanmu na yau, ni Zahra Aminu Fage ke sallama da ku. A huta lafiya.